Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19-41-16 da mita 49 da mita 60 da kuma kan kilo 1530 a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Niger za ku yi jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar BOA Africa mita 102.5 da kuma gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Lol da kuma Niyar dukansu a FM Zango. Za ku yi sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 26 ga watan Mayu shekara ta 2016 daga nan gundumar Colombia tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin ga kanun labarai.
Har yanzu wakilan majalisar dokokin Amurka suna ta babar yarjejeniyar makaman nuclear da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Wani bincike ya gano cewa sakatarorin harkokin wajen Amurka daga Hillary Clinton zuwa baya ba su bin ka'idodin da doka ta gitta game da amfani a kwatin sakonni na email na radin kansu. Sannan kuma a ranar Litinin idan Allah ya kai mu, wata kotu a ƙasar Senegal take shirin yankewa tsohon shugaban ƙasar Chad Hissen Habre hukunci.
Kanun labaran kenan.
Kaga kamar shinkafan nan ka samu dakatar da boda din nan shigo da shinkafa a Najeriya ya sa shinkafa ta ƙara kuɗi dan har ta kai gidan 15. Idan ana sayanta 10,000 ne daga 8 ne ma ta fara har ta kai 15.
Muna da rahoto bayan labaran duniya. Hakanan kuma daga Kano yan kasuwa na zargin wasu manufofin gwamnatin tarayya wajen maida hannu agogo baya harkar kasuwanci. Za ku ji shirin da ita gwamnatin tarayyan take na sassautawa talaka kuma tsadar rayuwa. Grace Alheri Abdu na tafi da shirin domin iyali. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Kusan shekara daya bayan da manyan kasashen duniya suka bada sanarwar kulle yarjejeniyar nuclear da kasar Iran ta tarihi, kuma watanni hudu bayan an kaddamar da amfani da yarjejeniyar, har yanzu wakilan majalisar dokokin Amurka suna nuna tababa sosai akan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya. Damuwa akan yadda Iran za ta mutunta alkawarin da ta yi na lokaci mai tsawo da kuma yadda Amurka za ta maida martani ga wasu ayyuka ko kuma take-taken Iran da basu safi yarjejeniyar ba suna daga cikin batutuwa da aka taɓa a lokacin da wani kwamiti ya yi wa jami'an Baitul Malam Amurka tambayoyi jiya Laraba. A farkon wannan watan Iran ta yi gwajin wani makami mai linzami, gwaji na baya-bayanan da ta yi cikin gwaje-gwajen da ta yi tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a watan Janairu. Yarjejeniyar da Iran ta kulla da manyan kasashen duniya ba ta hana ta yin irin waɗannan gwaje-gwaje ba, to amma wani kudirin majalisar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci Iran kada ta gudanar da irin waɗannan gwaje-gwajen da Amurka da wasu ƙawayenta a gabas ta tsakiya suka ɗauka hali ne na tsokanar faɗa.
Wani rahoton jami'in bincike a ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ka'idojin kariya daga barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar email ta radin kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba. Yawa Alhamis ya kamata a ce an gabatar da rahoton. To amma a cikin sauri ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta kira wani taron yan jarida jiya Laraba domin amsa tambayoyi akan sakamakon binciken ko kuma rahoton. Manyan jami'an sun ce babu shaidar cewa Hillary Clinton ta nemi izinin yin amfani da akwatin email ɗinta wajen gudanar da ayyukan gwamnati, kuma ya kamata a ce ta nemi izini. Rahoton bai bayyana abin da ya sa Hillary Clinton ba ta nemi izini ba, to amma ya ce babu wata dokar da ta hana amfani da akwatin email na radin kai muddin an kiyaye ka'idoji da kuma sharuɗan tsaro.
A ranar Litinin idan Allah ya kai mu, aka shirya wata kotu a ƙasar Senegal za ta yanke hukunci akan shari'ar da ake wa tsohon shugaban Chad Hissen Habre wanda ya yi mulkin kama karya. Wata kotu ta musamman a birnin Dakar ta yi wa tsohon shugaban shari'a akan caje-cajen aikatawa bani Adamu laifi da musgunawa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi. Yanke hukuncin zai kawo ƙarshen fafutukar ganin an hukunta Hissen Habre a ƙasar Senegal, inda ya arce kuma tun lokacin da aka hamɓarar da gwamnatinsa a wani juyin mulki a 1990 yake zaune a can. Reed Brady na kungiyar hankoran kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch yace an shafe shekaru 25 ana fafutukar ganin wanzuwar haka. Wannan ne kuma karan farko a tarihin duniya da kotu a wata ƙasa za ta yanke wa tsohon shugaban wata ƙasa hukunci akan zargin keta haƙƙin jama'a.
Jiya aka yi bikin baiwa shugaban rundunar soja ta musamman ta ƙasar Uganda General Muhoozi Kainerugaba ƙarin muƙami da aka yi masa. Wannan runduna ta musamman ita ke da alhakin kare shugaban ƙasa da kuma wasu ma'aikatan gwamnati. Kainerugaba shi ne ɗan fari ga shugaban Uganda Yoweri Museveni wadda aka yi wa ƙarin girma tare da wasu jami'an soja. Kara masa girma ya zama batu da kafofin sadarwar a yanar gizo a kasar Uganda suka mai da hankali akai. Waɗanda ke la'anar wannan mataki sun yi zargin cewa karawa ɗansa girma da yi wani ɓangare ne na shirin shugaban Museveni na ganin ɗansa ne ya gaje shi a zaman shugaban ƙasa wata rana. Jiragen soja General David Jesuja tsohon mai kula da ƙungiyoyin leƙen asiri a ofishin shugaban ƙasa shi ne ya yi wannan zargi a wata hira da yi da muryar Amurka.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu hankoron kare haƙƙin mata a ƙasar Sudan ta Kudu sun buƙaci shugabannin gwamnatin wucin gadi ta haɗin kan ƙasar da su bai wa mata ƙarin mukamai a sabuwar gwamnatin da ake shirin kafawa. Jiya Laraba matan suka yi wannan kira wajen fara taron kwanaki biyu a birnin Juba. Zainab Yasin, shugaban ƙungiyar mata a ƙasar ta Sudan ta South Sudan Women's General Association, ta ce taron yana da muhimmanci ga maza da kuma mata domin yin ƙarin bayani akan abubuwan da yarjejeniyar samun zaman lafiya wadda shugaba Salva Kiir da mataimakinsa na farko tsohon shugaban ‘yan tawayen Riek Machar suka rattabawa hannu ta ƙunsa. Ta ce sun taru ne domin yi wa mata bayani da kuma wayar musu da kai a kan abubuwan da yarjejeniyar ta ƙunsa.
Wata matuƙiyar jirgin saman rundunar sojin Ukraine Nadia Shevchenko wacce ta share kusan shekaru biyu a wani gidan yarin ƙasar Rasha ta koma gida inda aka yi mata tarbon jaruma. An sako Nadia bisa wani shiri na musayar fursunoni tsakanin Ukraine da Rasha. Jiya Laraba Nadia Shevchenko ta isa birnin Kiev inda shugaban ƙasar Petro Poroshenko ya bata lambar yabo mafi girma a ƙasar a wajen wani biki. Tun farko wasu sojojin Rasha guda biyu Alexander Alexandrov da kuma Yevgeny Yashkevev su ma sun koma birnin Moscow a zaman wani bangare na musayar fursunoni da aka yi tsakanin ƙasashen biyu. Sojojin guda biyu sojoji ne na musamman na ƙasar Rasha waɗanda aka kama lokacin da suke wa Rasha wani aikin sirri a Ukraine. Wata kotun ƙasar Rasha ta yanke wa Nadia hukuncin ɗaurin shekaru 22 bayan an same ta da laifin kashe ‘yan jaridan ƙasar Rasha guda biyu a gabashin Ukraine. Nadia ‘yar shekara 35 da haihuwa ta musanta zarge-zargen da aka yi mata har ma ta yi yajin cin abinci domin nuna rashin amincewarta ga garkameta a gidan yarin da Rasha ta yi. Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla a Najeriya tun kamin gwamnati ta ƙara kuɗin mai da kuma bayan haka farashin kayan masarufi sai tashi suke yi a kasuwanni. Kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Sunana Usman, gaskiya farashin kayayyaki ba abin da za mu ce, komai dai kowa yana ji yana ci gaba da hawa, ba wani abin da ke ƙara rage kuɗi sai da ya ƙaru. Kaga kamar shinkafan nan a wancan lokacin da muka dan samu wani yanayi aka samu dakatar da boda din nan, shigo da shinkafa Najeriya ya sa shinkafa ta ƙara kuɗi dan har ta kai gidan 15. Idan ana sayan ta 10,000 ne, daga 8 ne ma ta fara har ta kai 15.
To yanzu nawa ne?
Yanzu magana da muke da kai har 16 ana sayar da shinkafa. Fulawa kuma daga 6 ita ma ta kai 8,000. Takwas amma da 900 wasu suna sayarwa. Shi ma suga din dai still haka ne, ana sayar da shi 700 da wani abu, amma yanzu magana da muke da kai satin na har 10,000 an sayar da suga.
Wani dan kasuwa kenan a nan Abuja ke min bayanin yadda kayayyakin abinci ke ci gaba da tashin gauran zabi. Shugaban kungiyar ‘yan kasuwa na arewacin Najeriya Alhaji Ayuba Muhammad ya yi tsokaci.
Kamar yadda aka rufe bodoji ta ƙasa cewa ta ruwan ne za a kawo shinkafa, to ya kamata bodojinmu da ke sauran ƙasashen makwabta na ƙasa inda ake shigo da shinkafa a buɗe su mutane da suke shigo da shinkafan nan su zo custom su biya custom duty a shigo da wannan shinkafa. Na biyu, waɗanda suke shigo da shinkafan nan ta ruwa kamar shi Alhaji Dangote da Abdul Samad sun ce ba su ƙara kuɗin shinkafan su ba. To ya kamata su bayyana ma 'yan ƙasa cewa nawa suke ba da wannan shinkafa. A sani na duk wani wanda ke so trailer uku ya kawo a shago ba wanda ke cin 200 abu huɗu. Kaga ko in ba su ƙara kuɗin shinkafa ba, ba yanda za a shinkafa ta yi wannan tashin goron zabi.
Ko mai ƙwararru kan tattalin arziki za su ce akan haka ga Alhaji Abubakar Ali.
Kan kuɗin man fetur da aka yi dole ya shafi harkan sufuri. Kaga kayan da da ɗauko in ma daga depo na Dangote ne ko masu shigowa ne zuwa kasuwanni, to dole an samu wannan ƙarin nan ta bangaren sufuri.
To sai dai kuma hatta nau'o'in abincin da ake nomawa a nan gida Najeriya su ma farashin su na ci gaba da hauhawa. Mansur Isiyaka mai tattase dan kasuwa ne da ya min bayanin farashin shinkafa da ake samarwa a nan cikin gida.
Kamar shinkafa nan fata huɗu 22 a shi yanzu ta da 29 a cikin da ta ake sayar da
shi. To kamar wake fa misali
an iya sayar da shi 16-17 har ya tafi zuwa 19.
Me ke kawo tashin farashin kayayyakin nan ne haka?
Allah ya kiyaye.
A'a, wannan magana da ya Alhaji Mansur an san komai yana hannun Ubangiji, amma kuma dan adam ma akwai ruwan da yake takawa. Shinkafa da wake da gero a nan cikin gida Najeriya muke noma su, ba daga kasashen waje muke kawo su ba.
Kala ka inda nan ba kayan sa ya da bukatun su za su sayi. Su kuma tsare da su suka iya saya su aje in sun gana ma sai a aurashe mu su sai da kayan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Daga Kano kuma 'yan kasuwa da ke kasuwar Singa suna zargin sabbin manufofin gwamnatin tarayya a zaman ɗaya daga cikin dalilan da suke rusa harkar kasuwancinsu, kamar da suka gaya wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kuri.
To koyaya al'umma ke shirye-shiryen tunkarar Ramadan na bana, wasu 'yan Najeriya a nan Kano sun yi bayani.
Sunana Suleiman Abdullahi, ni Ayin Benda ne. Yanzu dai azumi, mu dai a yanzu dai babu wani tanadi da muka yi mata, tunda da me za ka yi tanadin ayyan? Babu aiki, ga kuma sana'ar hannun ita ma dai sai jifa-jifa, kuma da ita muka dogara. Yanzu dai duk shekara muna samun irin wannan mu ɗanyi shiga a dashaka mu tunkari azumi, amma dai banakan babu shi. Da yako in ba ka da aikin yi ka shige shi kaga rigima ce.
Halin da muke ciki, uban dan Allah dan Annabi, duk wanda ya san yana da rawar da yake takawa a ciki, to ya dubi girman Allah, ya janye hannunsa a ciki, ya tausasa wa talaka, domin Allah subhanahu wa ta'ala ce duk mutumin da ya tausasa na ƙasa shi ma Allah zai tausasa masa. In gwamnati ce take da hannu akan wannan galla zamana, Ubangiji Allah in zai shirye ta, Allah ya shirye ta. In kuma zai shirye ta, Allah ya canja mana abin da ya fara kari. In kuma 'yan kasuwa ne da a cikinmu suke galla zamana, Ubangiji in za su shirye, Allah ya shirye su. In ba su shirye kuma Ubangiji Allah shi ya san yanda zai rusu.
Baya ga matsalar ƙarancin abin hannu ga talakawa domin yau 'yan kasuwa ciniki, sabbin manufofin gwamnatin tarayyar Najeriya kan sha'anin kasuwanci na takarawa wajen su kurkuta al'amura ga 'yan kasuwar. In ji wasu 'yan kasuwa a kasuwar kayayyakin masarufi ta Singa da ke nan Kano.
Sunana Bashir Salisu Abdullahi. Magana ta Allah, kasuwa ba da yanzu sai saboda dalilin da ya sa na farko mutane suna son kayan ya zama ya yi ƙaranci a kasuwa. Sannan kuma inda ake bari a shigo da kayan, gwani ta daɗe ta ce ba za a shigo da kayan nan ba. Yanzu a misali nake ma magana, gwamnati ka gane a yanzu ta riƙe wannan bodojin da muke shigo da kaya na arewa. Ka gane wanda yanzu gwamnati tana ta ikirari cewa ai 'yan kasuwa ne suke ta bari a shigo da kayan kasuwa, basu shigo da kaya ba. A estimate abin da ake magana, ko lokacin da gwamnati ta buɗe wannan bodojin na arewa, ka gane estimate abin da gwamnati ake biyan dutin da shinkafa naira 3,900. Ya za a ce a wannan situation na a ce wai gwamnati wai ta sauka a talaka. A yanzu na ba magana an ka tsallaka bodan nan sai ka samu difference in wannan 3,900 a duk buhura in ka kashi nan wannan. So a misali yanzu mutane suna son sai kayan amma babu kayan a kasuwa. Kamfanonin da muke da su a nanan gida, kamfanin Stadium Milan, ka gane Church Gate wanda suke shigo da kaya ta Lagos, sun zo shinkafa da kake siya naira 10,000 sun maida ta naira 13,500. Kaya da akwai shi a boda available.
Kamar yaya akwai shi?
Akwai shi a boda, gwamnati ta rufe bodoji illan bodas nan, ta ce ba za a kawo kaya ba.
To waɗannan kayayyakin da kake siya yana boda nawa ne?
Na mutanenmu ne 'yan kasuwa. Mutanen da 'yan kasuwa wani ma kuɗin banki ya araje ya siyo kayan nan. tun lokacin da Buhari yace ya datse wannan bodojin yace ya daina kawa mutane suna nan suna ta asara a bakin boda wani ma kayan shi yana nan ruwa duka yake ana ta asara dai gwamnati ta hana ta ba hana shigo da kaya kuma a yanzu na ma magana gwamnati a bar a shigo da kayan nan abin zai zama available a kasuwa kowa ya samu farashi ya sauki kowa ya siya ya za ka zo a ce mutum ne zo kai yaushe kake zaka zo ka ce zaka shigo da kaya illegal mutumin da ya kama mutum ya shigo da trailer 30 ko trailer 20 ya za ka zo ka ce ka shigo da ita illegal ai da akwai due process wanda ake bi a biya hanya a bi kowa ya biya duci ya shigo da kayansa locally da kafin a ce gwamnati ta rufe wannan bodojin zuwa muke mu biya duci a banki in muka biya gwamnati ta ba mu waya a ba mu pass mu zo mu wuce da kayan mu amma yanzu gaba ɗaya an zo an dade an ce gaba ɗaya ma ba za a shigo da kayan nan ba gaba ɗaya
Allah bai suna
Aminu S. Abdullahi muna sai da shinkafa muna sai da mai muna sai da taliya muna sai da sukari gaskiya kasuwa sai inna lillahi ne daga juna domin a takaice ne kasuwa ba ciniki ba dadi domin babu kaya gwamnati ta hana shigo da kaya kuma ana ta kiran cewa wai ɗan kasuwa ne wasa kuma ba alhalin mu sun cewa hanyoyin shigo da kaya kala uku ne akwai by land by air by sea to dan me yasa a ce gwamnati sai lalle illa kawai
sai hanyar ruwa
eh ta hanyar ruwa da hanyar sama da hanyar mana an ke jaga mana kawo da mun nan Kano sannan lalle illa wai sai ɗan kasuwa ya shigo da kaya ta port kadai kuma alhalin wannan zai ta zai fi bakin wasu mutane mun san cewa da gwamnati tana son bukata nan yinda ake transportation kala uku a duniya by land by air by sea to da me kamata gwamnati ta jaga kago namu nan Kano sannan kuma in aka ce lalle illa wasu ɗan kasuwa mai ƙaimin ƙarfi ya shigo da kaya ta ruwa sai yana da importation licenses sai ya je Abuja ya production importation licenses sai ya kafa corporate affairs sai ya kafa company sai ya je Abuja LC Lagos sannan kuma akwai wani minimum ton da ake bukata ya je kashi mai kamar trailer ɗaya trailer zai kawo ta Lagos sai ya kai kamar daga ton 10,000 zai shigo da shi ta Lagos haka wannan mai ƙarfi ba wannan an ba da dama ne wasu masu ƙananan manyan kamfanonuwa su ci gaba da wannan monopolizing ɗin kasuwa
Gwamnatin tarayya ta alƙawarin za ta tallafa a ƙalla talakawa miliyan ɗaya da kuma samar da ayyukan yi ga wasu miliyoyin matasa ƙarƙashin shirinta na agaza a wannan rukuni na al'umma a tanade-tanaden da ta yi a kasafin kuɗinta na bana. Ministan yada labarai da al'adun gargajiya da yawon buɗe ido Alhaji Lai Muhammad shi ya yi ƙarin bayani kan yadda za a aiwatar da shirin ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya.
In the past, whether it is Shopee or whether it is PTF, it had always been a reaction to...
Wannan tallafin na rabin naira trillion ba wani sabon abu bane. Dacin in ka ce shirin na rage radadi na Shopee ko cin zamanin sojoji wato PTF ai duk gwamnati ta bullo da su ne sakamakon ƙara farashin man fetur ko rage tallafin man fetur da. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ke bayani kan yadda gwamnati za ta tallafa wa mutum sama da miliyan 8 da tsabar kuɗi rabin naira trillion ɗaya wajen ba su jari da samun dogaro da kai.
But this is the first time that a government out of its own conviction has made provisions for the poorest of the poor. This is why we have these six intervention policies programs in our budget for 2016 a sum of half a trillion naira has been put as
wannan shine karo na farko da gwamnati a kashin kanta take ware kudin tallafi inda ta ware rabin naira trillion a kasafin kudin bana don matakin farko ta dau wadanda suka kammala karatun degree su 500 aiki na biyu za ta dau mutum 100 masu ilimin fasaha sana'o'i haka nan gwamnatin za ta rika samar da abinci sau daya a wuni ga yaran makaranta miliyan 5,500
give 5000 naira a month to at least 1 million vulnerable Nigerians.
Ministan ya ci gaba da cewa gwamnati za ta rika ba da naira 5,000 ga 'yan Najeriya da ke halin kakani kayi akalla miliyan 1 da wata. Gwamnati za ta ba mutum miliyan 1,760 lamuni da suka hada da mata 'yan kasuwa.
Provide scholarship and bursary for 100,000 Nigerians studying science, technology, engineering and mathematics.
Shirin bai tsaya nan ba don gwamnati za ta ba da tallafin karo ilimi ga ɗaliban kimiyya da fasaha da lissafi 100,000. Lai Muhammad ya ce gwamnati ba za ta bari wasu su karkatar da wannan tallafi. tallafi taɓa rauniyar hanya ba, kuma gwamnati za ta sanya ƙungiyar ƙwadugo a wajen tafiyar da wannan shirin don a yi adalci. Hakanan za a yi amfani da bayanai daga bankin duniya da asusun na Bill Gates don gano asalin mutanen da suka cancanci samun wannan tallafin.
But what we have done is that we are going to the local governments and we are going to the most rural local governments in the states. We cannot take everybody at once. We're only taking 30%.
Da farko Lai Muhammad ya ce gwamnati za ta shiga can ƙuryar yankunan karkara don gano mutanen da za su fara amfana, inda za a fara da kashi 30 cikin 100 na yawan mutanen. Ta hanyar ƙananan hukumomi da kuma bayanai daga hukumar zaɓe za a samu mutanen da za su amfana cikin sauƙi. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Data that through, you know, I know what are opportunity, you know, people, their location, their life source of life.
Gaida Nasiru, za mu kawo muku kashi na biyu na rahoton Mahmud Kori daga abin da ƴan kasuwa a Kano da sauran talakawa suke ce akan halin rayuwa.
Wasu al'ummomin da ke zaune a garin Sulaja ta jihar Niger tarayyar Najeriya sun zargi shugabannin karamar hukumar ta Sulaja da yunkurin kwace masu filayen da suka gada tun daga iyaye da kakanninsu.
Za ku ji cikakken wannan rahoto a shirinmu na hantsi. Kuna sauraron labarai da rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:21 ƴan kai na dare agogonmu a nan gundumar Colombia, wato 6:21 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, 5:21 agogon Ghana. A halin yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoiba ku da maha tambaya ni ke da, ku da maha tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya.
A cikin ƴan matan ciki akwai wanda suka yi aure, akwai wanda kuma suka je suka yi konon fakin wake, akwai wanda kuma har yanzu suna addinin su, suna zama a ƙarshen bishiya.
Yau shirin domin iyali ya samu yin hira ta musamman da wata mace da Allah ya yi wa gidan dogo, wadda ta samu kubuta daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram, ta dawo gida da tsohon ciki. Ta kuma bayyana ma wannan shirin irin abin da ta gani a sansanin da aka tsare su.
Shekara na 1 da wata 2 a cikin su. Ni dai gaskiya zan faɗa abin da na gani ne zan faɗa. Mun sha wahala ba na wasa ba, kuma mun sha sanani. Ban san man zan fita har zan sake ga mutane na ko ɗaya ba. Domin na riga na cire sammani a ciki a yanda nake shin azaba da wahala a hannunsu. Suna ba mu wahala, ga rashin abinci, ga suna dukan. Ana shan wahala, ana zama a ƙarshen bishiya. Ana zama kuma sai ƴaƴan itace ana ci. Bayan haka kuma za su tafi nema, in sun samu za su kawo kwano ɗaya, kwano biyu, za mu zo mu jika. In muka jika sai mu zo muna dakawa a turmi, muna dafawa. Shi imam ɗin da kanshi ya ce nashi ya riga da ya kare, ƙarshen shi ya zo yana neman sulhu a wurin gwamnati. Amma duk da haka yana neman ahuwan a wurin gwamnati, yana so a taimaka mishi da kuɗi zai saki ƴan matan ciɓo. A cikin ƴan matan ciɓo kuma akwai wanda suka yi aure, akwai wanda kuma suka je suka yi konon fakin wake, akwai wanda kuma har yanzu suna addinin su, suna zama a ƙarshen bishiya, suna addu'a a cikin zuciyarsu domin Allah ya fitar da su a cikin wahalan da Allah ya daura musu.
Yawa kin ga ƴan matan ciɓo ɗin nan ido da ido, akwai wanda ke gan su kika sadu da su, kuma zaki tuna mana su ko da sunayensu?
Akwai wanda dai na hadu da ita lokacin mun yi tadi, tadi ne ya kawo ga tadi, muna zama a ƙarshen bishiya. Na ce mata, ‘yar uwa ta ke ne, ana ce da ke, ana ce da ku ‘yan matan Chibok. Sai ta ce mini, ita ce. Sai na ce, me kike da suna, ke dama, tun dama ke Muslim ne ko ke Christian? Ta ce, ita Christian ne, amma yanzu fa an canja miki suna ne? Sai ta ce, an canja min suna, amma suna na da Comfort ne, amma yanzu na yi aure. To da muna shakuwa da su haka da suka gani mu din muna kulle-kullen muna furci a ganin su, sai suka zo suka raba mana wajen zama, aka shigar da su cikin daji kusa da imam, mu kuma aka zuba mu a baki-bakin sambisa.
To ban sani ba, mu anan da muke cikin gari muna samun labari mutanen Boko Haram din nan suna zuwa su dibi kayan abinci da sauransu su kai zuwa sansanin Sambisa. To taya kuma kike cewa kaman abinci yana muku karanci, ko baya-bayan nan ne abinci ya yanke ku, kuma tunda haka kuka samu?
Baya-bayan nan ne abinci ya kasa da sojoji suka shiga suka yi kone-kone har da abinci suka kokkona. To sai an fara shiga karancin abinci. Duk da haka kuma suna shiga wani gefe ta can gefen dutse, suna shigawa ta bayan dutse, suna shiga ɗebawa.
Yanzu kafin nan mu je ga yadda kika bar Sambisa, za ki iya tunawa da wasu daga cikin matan da kuke zaune tare da su a wannan sansani da su?
Mataye, ƴan matan Chibok ko mataye haka?
Mataye dai kawai.
Mataye dai, baran iya gaya maka adadinsu ba, domin suna nan da yawa. Akwai matayen Bama, akwai na Madagali, akwai na Goza, akwai har da ƴan matan Mubi ma a can. Wato sunansu baran iya sani ba, domin ba a bar mu ko da yaushe muna takure, ba a bar mu sha iska, balle ma har kai tambaya. Sai dai ka ji a ce maka wannan ƴar gari kaza, wannan ƴar gari kaza, kuma yare daban-daban akwai a can.
Lokacin da kuke sansanin Sambisa, kuna jin radio da sauran?
Manyoyin su suna ji, duk abin da ana yi suna ji.
Mu je ga ke kanki, yanzu da kika iso nan garin, zaki iya gaya mana yadda aka yi kika bar Sambisa?
To ranar Laraba muka tashi, kafin muka iso Goza sai ranar Asaba. Da muka shiga sai aka yi mana tambayoyi, muka bada jawabi, da muka bayar sai an ce mana ku ƴan matan wani gari. Sai muka ce mu ƴan matan Madagali ne. Muka yi sati ɗaya a hannun sojoji a Goza, sai aka samu a moto aka kawo mu Madagali. Da mun zo Madagali muka yi tambayan iyayenmu, aka ce iyayenki kaman ke babanki kaman an riga da an kashe, mutanenku akwai amma babanki an riga da an kashe. Sai nace yanzu zan iya samu in ga mutanena? Sai aka yi min tattalin kuɗin moto a can ɗin, sai aka sani a moto aka kawo ni.
To ke ma da kike zaune a sansanin ƴan gudun hijira, ke ma an miki aure ne
a can din? Sun yi min aure.
Me sunan mijin naki?
Sunan shi Bana.
To ban sani ba, da yake kina ce an miki aure, to ya kuke zaman auratayya ne aure?
To su dai a yanayin zaman auren su za su zo, in kaman kin yi musu taurin kai za su yi miki duka. In sun zo neman kwanciya da mace, in kana musu taurin kai sai su nuna maka wuka da bindiga, in ka ki kwance da su sai su yanka ka, ko kuma sai su ji maka, sai su yar.
To yanzu da kika iso nan, kina da juna biyu ne ko kuma kin aihu da su a zaman shekaru ɗaya, shekara ɗaya da kuka yi da ƴan watanni da su?
Sai dai yanzu ne dai ina da juna.
Kina da juna biyu kaman wata nawa?
Ina da juna wata takwas da wannan. Promise me that you'll give faith a fighting chance, and when you get the choice to sit it out or dance, I hope you dance.
Da fata Allah ya yi wa ‘yan matan Chibok da kuma sauran mata da ƙungiyar Boko Haram ke ci gaba da garkuwa da su wannan jin ƙai. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar shirin, sai kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To a gaida malamai, ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, agogo muna cewa karfe 1:28. Hali yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Kusan shekara ɗaya bayan da manyan ƙasashen duniya suka ba da sanarwar kulle yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran ta tarihi, kuma watanni huɗu bayan an ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar, har yanzu wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna nuna tababa sosai a kan yarjejeniyar da kuma irin abin da ka biyo baya. Wani rahoton jami'in binciken ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka kwarmata ya gano cewa tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da sauran sakatarorin baya ba su bi ka'idodin barazanar tsaro a lokacin da suke amfani da kafar sadarwar email tara din kansu wajen gudanar da ayyukan gwamnati ba. A ranar Litinin, idan Allah ya kai mu, aka shirya wata kotu a ƙasar Senegal za ta yanke hukunci akan shari'ar da ake wa tsohon shugaban Chadi Hissan Habre wanda ya yi mulkin kama karya. Wata kotu ta musamman a birnin Dakar ta yi wa tsohon shugaban shari'a akan caje-cajen aikatawa bani Adamu laifi da musgunawa jama'a da kuma aikata laifuffukan yaƙi.
To madalla, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin mu sallama, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalai da ƴan uwan tsohon shugaban ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu Alhaji Garba Muhammad At-Tahiru. Allah ya ji kansa da rahama, mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Kamin na madadin Juma'a Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubashiro Diodone wadda kula da aikin gabatar da shirye-shiryen da ma injiniya Jimmy Cook da ya riga masa, anan ni sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.